This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani. Da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da Kumaniya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum, ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Akalla mutane 21 ne suka rasa rayukansu, kana wasu da dama suka samu raunuka daban-daban a kusa da birnin Kano dake arewacin Najeriya. Wannan kunar bakin wake ne dai ake tuhuma da dana bomb cikin cincirin da mabiya 100 kashiya dake kan hanyar su daga Kano zuwa Zaria domin taron da suka saba yi a shekara-shekara a birnin Zariyan. Sai dai mutum na biyu dake dauke da bomb din an samu daman damke shi kafin ya tada nasa bomb din, wanda kuma yanzu haka yana amsa tambayoyi. Sai dai kawai yanzu ba wani ko wasu da suka dauki alhakin aikata wannan aika-aikan, amma dai an fi danganta wannan abu da kungiyar Boko Haram, wadda yau shekaru 6 kenan tana tara husuma tare da kashe mutane a arewa maso gabashin Najeriya. Sai dai kungiyar Boko Haram ra'ayinta na tsatsauran ra'ayi ba boye yake ba, musamman da take cewa sai ta kafa daular Islama a arewa maso gabashin Najeriya. Sai nan tana mutukar sukar lamirin 'yan dariƙar Shi'a din. Jami'an tsaro na musamman a kasar Mali sun ce sun kame wasu mutane biyu da ake tuhuma da kai hari a wani hotel a Bamako, babban birnin kasar, wanda ya dalilin mutuwar mutane 19 a cikin wata sanarwar da ke dauke da sa hannun sojar kasar a ranar Juma'a. Ya ce an tsare mutanen biyu ne a Bamako, kuma yanzu haka ana musu tambayoyi. Sanarwar ta ce za ta kara bada haske akan manufar waɗannan 'yan ta'addan. To sai dai kuma abinda a sanarwar bata faɗa ba yadda ake tabbacin mutanen biyu na da alaka da wannan harin. Kungiyoyi biyu ne dai suka yi kaurin suna a kasashen Afirka ta yamma da alƙa'idar ta kwaranta, su ne su ɗauki alhakin kai wannan hari na ƙasar Mali, wanda aka kai a ranar 20 ga wannan watan a cikin wani hotel ɗin alfarma mai suna Radisson Blue Hotel. A ranar da aka kai wannan harin, mutane biyu ne aka gani ɗauke da bindiga da kuma abubuwa masu fashewa suka auka hotel ɗin da sanyin safiya, inda suka buɗe wa farfadan hotel ɗin wuta suka karkashe masu gadi. Shi dai wannan hotel din na Radisson Blue sanannen wajen saukan bakin kasashen waje ne. Kuma a ranar da wannan abin ya faru, akwai bakin da suka zo domin tattauna batun zaman lafiya a kasar ta Mali. Shaidun gani da ido suka ce waɗannan maharan sun iso hotel ne cikin mota mai dauke da lambar diplomasiya, kuma suka shiga bin daki-daki suna kashe waɗanda wannan lamari ya rutsa da su. Ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka yi da fifi akan hanya abinda ya haifar da cinkoson motoci a birnin Chicago domin nuna takaicinsu game da harbe wani yaro matashi bakar fata da wani dan sanda farar fata yi a shekarar bara. Dan siyasa kuma mai rajin kare haƙƙin bil'adama Jesse Jackson shi ne jagoranci wannan zanga-zangar, wanda ake yi daidai da ranar bikin cika ciki ko kuma ranar sayayyan kaya masu arha a nan Amurka. Sai dai yayin wannan zanga-zanga, 'yan sanda sun yi shinge da zai hana masu zanga-zangan kawo masu shiga shaguna cikas, amma hakan bai cimma nasara ba, domin kuwa masu zanga-zangan sun yi nasarar rufe bakin kofar wasu manya-manyan shaguna. Wannan zanga-zangan dai ana yin sa ne kwanaki 3 bayan da ko ta bada umarnin fidda faifan bidiyo da ya nuna yadda aka kashe wani saurayi dan shekaru 17 mai suna Lacombe McDonald, wanda dan sandan ya harbe a ranar 20 ga watan Oktoba shekarar 2014. Shi dai ɗan sandan ya harbi McDonald ne har sau 16 ko bayan ya kai shi ƙasa. A ranar Talata ne bayan an fidda wannan faifan bidiyo, an kame ɗan sandan mai suna Van Dyke, kuma aka tume shi da laifin kisa mai munin gaske. Yanzu haka dai an kore shi daga aikin ɗan sanda. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. A ci gaba da yakin cacan baki da ake yi tsakanin Rasha da Turkiya game da harbo jirgin yakin Rasha da aka yi, ta kai ga shugaban ƙasar na Turkiya Recep Tayyip Erdogan yana gargadin Moscow, yana cewa ta yi hattara kar ta yi wasa da wuta. A cikin wani jawabin da shugaba Erdogan ya yi a birnin Beirut da ke arewa maso gabashin ƙasar na Turkiya, ya soki lamirin ƙasar Rasha, yana cewa ta yi hattara kar ta sake ta yi wasa da wuta. Ya ce kai wata ƙungiyar hari da ke adawa da shugaban ƙasar Syria Bashar al-Assad ta hanyar fakewa da yaƙi da ƙungiyar ISIS ta da kaiwa motocin ɗaukar kaya da ke aikin cikin Syria domin harkan kasuwanci da sauran aikin jin ƙai, to hakan wata babban kasaba ce. A ranar Laraban da ta shige ne, jirgin Rasha ya kaiwa tawagan ba da agaji na Turkiya hari a cikin Syria kusa da bakin iyakar Turkiyyan, kuma hakan ya yi dalilin mutuwar mutane bakwai, kana goma sun ji rauni. Wannan ne ya sa Turkiya ta kabo jirgin Rasha, abinda ya fusata ƙasar ta Rasha, wanda hakan ya zame wata babban barazana tsakanin ƙasashen biyu. Waɗannan kalamai dai na shugaba Erdogan martani ne ga kalaman shugaba Vladimir Putin, wanda ya fara cewa waɗannan masu aikata ayyukan asha da 'yan ta'adda tare da amfani da 'yan ta'adda domin biyan bukatun kansu, to su yi hattara kar su faɗa mauta. Faforoma Francis ya yaba wa ƙasar Uganda na irin ƙoƙarinta na wajen karɓan baƙi 'yan gudun hijira. Faforoma yana yabon ne a ci gaba da rangadin da yake yi zagaye na biyu a ƙasashen Afirka. Faforoma ya ce cikin ƙasashen Afirka ta gabas, ƙasar Uganda ta taka rawar gani domin irin ƙaunar da ta nuna wa 'yan gudun hijira, musamman na ba su damar sake jiki domin su sake wata sabuwar rayuwa. Ya ce ziyararsa a garin Entebbe ya nuna haka a sarari. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ƙasar ta Uganda ta karɓi baƙuncin 'yan gudun hijira har su sama da 500,000, waɗanda yawancinsu 'yan ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo ne da kuma kudancin Sudan.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare, ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kukumi. Su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau, muna nan ɗauke da rahotanni guda hudu. Rahoto na farko a game da matsalar mace-macen mata yayin renon ciki da haihuwa. Rahoto na biyu zai magana a game da cutar pneumonia, yayin da rahoto na uku zai magana a game da cutar hanta. Rahotonmu na hudu zai magana a game da rigakafin cutar kyanda da aka gudanar a makon da ya gabata a jihar Kano. Don haka sai a biyo mu sau da kafa domin jin cikakken shirin. Sakamakon samar da asibitin kula da mata masu juna biyu da ƙananan yara kawai a jihar Maradi ta Jamhuriyar Nijar, likitoci na masu nuna gamsuwa da irin ci gaban da aka samu na shawo kan matsalolin da ke addabar mata masu juna biyu da ƙananan yara a jihar.
Shekara daya da buɗa katafariyar asibitin nan mai kula da lafiyar mata masu juna biyu da ƙananan yara ga alamu an cin musawi ga irin matsalolin da mata suka sha cin karo da su a kwanakin baya. Malam Ibrahim mai kaka mai magana da yawun babban daraktan asibitin.
Daukan nauyin mata da suka zo na wurin neman magani mun samu kimanin mace 2000 wadda suka zo na wurin buƙatar magani. A cikin wannan mata an samu kawai kimanin 2400 wanda aka ma aikin tiyata musallama wasu kan matsala wajen aihuwa akwai wasu ayyuka iri-iri da na wasu radiyo da wani awon jini jewa-jewa duk da aka samu aka ce ma a takamai da sai a ce an samu cigaba sosai-sosai.
Harka ce kai magana ta tiyata ga mata masu ciki ba a samu wanda suka rasa rayukansu ba?
Ka san ana samun duka wannan matsaloli na rasa rayuka. Kai an dauka wajen harka mata dukkan suka zo wanda aka ma aiki na harkar tiyata kenan matsalar ciki wanda Allah ya macikawa mun samu kawa kimanin mace 71 cikin tsawon shekara.
Mata dama masu ciki galibi ake kawo wannan asibiti muddin aifuwa ko naƙura ta zo daga rama dama idan abin ya ta'azzara take kai ga fashi ko tiyata ga wata mata dake dauka jiya bayan fashi.
A gaskiya alhamdulillah muna samun kula sosai ga likitoci. Allah ya saka musu da alheri. Gaskiya alhamdulillah wallahi.
Ina kiran ki ga sauran mata.
Gaskiya ina kira ga sauran mata in suka samu matsala su gujo su zo ga likita fi sabilillah. A kula da lafiyarsu da tadiyansu.
Sai dai duk da nasarorin da aka samu a wannan asibiti tsawon shekara daya akwai matsaloli na karancin likitoci zuwa kayayyakin aiki. Malam Ibrahim mai kaka shi ya tabbatar da haka.
Babban matsala da addakwai ita ce ta karancin ma'aikata. Aikin ana son a cigaba da shi sosai a yi shi yadda ake sosai da isasshen ma'aikata. Na biyu in akwai ma'aikata sai da kayan aiki musamman harkar magani. Wajen harkar tiyatar nan muka zance wajen mata masu ciki. Ka san dokancin da gwamnati ya ɗauki nauyin wannan ba a duk macen ta so ba ta biya. To amma ya kamata shi wancan abin da ya kamata macen ta biya. Tunda shi gwamnati ta biya ya kamata ya zuba wannan kuɗin a hannun santar don a ci gaba da sayen magani. Kenan wajen wannan matan nan 2000 da muka sance 800 da aka ma aiki bisa ƙarfin jan halin gidan likita ne aka samu aka kashe an ba ta da gwamnati biya ya zubo kuɗin da za a sayi magunguna ne ya haka nan.
Me yasa naga ku kaido da tsarin iyali kuma?
To duka takamaiman shi dai kiwon lafiya abin da ake nema shi ne a kawo ma al'umma sauki a kiyaye ciwace-ciwace kuma a kiyaye mutuwa. Majalisar duniya ta kiwon lafiya OMS lisan tana cewa idan mace tana ɗan tazara zuwa tsakanin aihuwa da aihuwa za a iya samun raguwar mutuwar mata bisa kashi 25 daga zuwa 30 a cikin 100. Da yana da amfani wannan dan samun salarin nan tsakanin wannan aihuwa da wannan aihuwa don kiyaye irin matsalolin da suke iya zakuwa. A likitance muke ganin su ne abin da ke kawo wannan rasuwa ka wani zubar jini ka wani fashewa ma'aihuwa da sauransu da sauransu. Aihuwa ta zama to kulkusa ga su da yawa ma'aihuwa ba su ta huta ba shi ke kawo wannan matsalolin da muke yawan samu nan.
Ga faurin ai Shaibu Mani muryar Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar.
A gaida Shaibu Mani. Shin ko mai sauraro ya san dalilin da yasa yara suka fi fuskantar matsalar cutar pneumonia a wannan lokaci na hunturu?
A kowace shekara ta Allah ta'ala yaran da basu wuce shekaru 5 ba masu dimbin yawa ne ke mutuwa sakamakon cutar pneumonia wanda koda a shekarar 2008 wata kididdiga da aka fitar a Najeriya na nuni da cewar yara 177 ne suka mutu sakamakon ciwon na pneumonia wanda ta fi tashi a irin wannan lokaci na hunturu kuma take kisa tare da jikkata yaran musamman ma idan ba a dauki matakin gaggawa ba. To kowane tanadi iyaye kan yi ga yaransu a irin wannan lokaci domin kaucewa kamuwa ko kuma tashin cutar?
Gaskiya na yi kyakkyawan tanadi saboda ni yarona ma karami ne. Ina yawan goya shi kuma ina sa masa kayan sanyi sosai yanda ya kamata kuma bana barin sa kamar wasan ruwa. In ma da safa ne bana barin shi kwata-kwata ya fito waje. Zan sa mai safa, takalmi, kuma wanka ma zan mai sai kamar 12 rana ta fito, sannan zan masa wanka da ruwa mai dumi sosai. Na shafa masa insulator, in sa mai kaya sosai in adana shi. To gaskiya iyaye su dauki damarar kula da yaransu. Saboda a wannan lokaci na sanyi in baka kula da yaro ba, ciwon sa ya tashi. Sai ka zo ka shiga cikin matsala.
To ko shi a nasa bangaren Dr. Umar Also na asibitin kwararru da ke birnin Dutse wacce shawara zai bayar ga iyaye domin daukar mataki game da cutar ta pneumonia?
Shawara da muke bi iyaye kamar a wannan yanayi, zama na yaro ana sa masa kaya na sanyi inda za a kare shi. akwai duk abin da yake tara da yaro wannan cuta abin na kare idan kura ce ta yanayin kunturu saboda wannan kunturu kan zo da kura da datti a samu kan kamar da max din a sa yaro a hanci da zai kare samu nan da riga ta sanyi da zarar kuma yaro ya fara tara dan dan kadan ai maza maza a kashi asibiti saboda duba a ga taimakon da za a bashi na gaggawa.
To likita, akwai bambanci ne tsakanin ita cutar asma din da cutar pneumonia ko da abu daya ne?
A akwai bambanci, kamar ita asma yanci zaki ga hanyar numfashi ce yaro yake shashshakewa, sannan kuma akwai abubuwan da akan yi a wasu yaran zaki ga sabon da ke tada musu, wani yaran za ce kura, wani kuma yin sha ruwan sanyi, wani ko kuma yin gudu, su suke tada masa cutar asma. Sannan ita asma ya dai ta yi sauki yaro aka yi wasu watanni shekara 5 zuwa 10 yaro yakan rabu da ita cutar asma. Amma ita pneumonia, yawanci kwayoyin cuta su suke jawo pneumonia, zaki yaro zai zo da zazzabi da tari, zazzabi mai tsanani, numfashi ta sama-sama. Idan aka ba shi magani kamar na antibiotics yana warkewa da ya rabu da pneumonia.
Wato kenan akwai babban bambanci tsakanin cutar asma da cutar pneumonia.
Akwai bambanci sosai kuwa, saboda ita wani lokacin asma ana gadanta. Amma ita pneumonia ba gado ake ba, ta hanyar iska ake ɗauka, in an sha magani kuma an warke an rabu da ita.
A gaida Dr. Umar Also, Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halima Abdullahi, ƙungiyar ma'aikatan jin daɗin jama'a tare da kula da marasa gata da majinyata ta Najeriya ta haɗa gwiwa da asibitin koyarwa na jami'ar Taba Ɓalewa da ke Bauchi domin ilmantar da jama'a game da matsalolin cutar hanta tare da wayar da kan jama'a da su dinga ba da taimako ga marasa galihu.
Mataimakin shugaban kungiyar Aswan ta ƙasa Abubakar Alhassan Bichi ya mana ƙarin haske game da taron.
Shi wannan taro an yi shi ne na farko duk shekara-shekara ake yi, amma wannan a lokacin an yi shi na ƙarshen shekara. Za a karanta muƙabaloli, akwai mutane da muka gayyato za su karanta muƙabaloli su bayani, akwai mutane a cikin al'umma da ma'aikatu waɗanda muka zazzaƙulo su, waɗanda muka yi imani, muka yi yaƙini, muka tabbatar mutane ne waɗanda suke taimakon bayin Allah ko taimakon marasa ƙarfi a cikin al'umma, muka karrama su a wannan rana. Kamar irin mutane su Ciro Mambauci, kamar irin su Dr. Alƙali Muhammad, da kamar irin mutane Hajiya Amina Abdullahi Abubakar da sauransu dai. Ita wannan kungiya wani reshe ne na babban kungiyar da ta samu makasudin mu shine duk wani mutum mara ƙarfi ko wanda aka zalunta mu tabbatar mun kwato masa haƙƙinsa, kuma wayo da kai jama'a. Amma a cikin in ka dauki bangaren ta na asibiti wanda muna shine yanzu muke wannan taro, shine duk mara lafiyan da yazo asibiti mu tabbatar cewa ya samu kulawa ta gaggawa, in na gaggawa ke nema, in ma ba na gaggawa bane mu tabbatar samu ganin likita ya duba shi. Idan kuma aka kawo mana koke wani ma'aikacin lafiya yayi ba daidai wa marasa lafiya ba, to za mu tabbatar mun bi kadin wannan abun, mu tabbatar wa mara lafiyan an masa abin da ya kamata kuma bi masa kadi. Wato ita wannan kungiya muna aiki hannu da hannu ne, shi harkar kula da mara lafiya harka ce ta hadaka, likita, ma'aikacin ungozo ma, mu ma'aikatan kula da jin daɗi da kare haƙƙin mara lafiya, sannan da masu gwajin jini, sannan da masu gashi. Saboda haka dukkan su abokan aikin mu ne, kuma tare muke aiki tare da su.
Abubakar Alhassan Bichi kenan. Dr. Mustapha Saba Umar, coordinator a ƙungiyar masu kula da cutar hanta.
Mun shirya kan cewa za mu gabatar da wani biki na haɓaka da kuma hoɓasa ga mutane dangane da wannan cuta, su fahimce ta, su san illolinta da kuma matakan da za a bayar wajen kariya dangane da ita. Saboda haka ne ma muka shirya cewa ranar Alhamis na mai zuwa 22 ga watan na wannan wata za mu yi wannan taro, za mu faɗakar da al'umma ita kanta wannan cuta ta hanta, sannan kuma za mu a ƙarshe in an gama kuma za a yi wa mutane ba abin nan gwada mutane a ga cewa wa yake da wannan cuta, wa ya bashi da wannan cuta, sannan kuma a ba mutane shawarwarin na matakan da za su ɗauka. In mutum yana da ita ga magunguna wanda za a bashi shawarar magungunan da zai yi, sannan kuma idan kuma bashi ya ɗauke da ita akwai kuma shawarwari na rigakafi ba za a yi bayanin sa wannan waje. Muna buƙatar mutane al'umma Bauchi gaba ɗaya da Allah a yunkura a fito a zo wajen wannan screening da za a yi, don abu ne mafi muhimmanci. Yawancin mutane ba su san suna ɗauke da ita ba, sai a ƙarshe ta yi mutum illa kuma lokacin da babu wani taimako da za a yi masa. Amma da farkon nan da zarar an ga cewa kana da ita za a kai ma matakin magani ko kuma za a yi ma matakin rigakafi. Mun yi shiri na ba da waɗannan gwaje-gwaje da za a yi, akwai mutanen mu da muka ba su horo suna nan, mun tanaje su, da kuma wannan gwaji da za a yi mutane kyauta ne, gwajin shi kansa kyauta ne.
amma abin da zai biyo baya wannan kuma ya danganta ga halin da mutum ya samu kansa a ciki. Muna ganin cewa mutum wajen 2000 zuwa 2200 muna sa ran cewa ko sama da haka ma in sun zo duk za mu tanaji yadda za mu kula da su in Allah ya yarda.
Coordinator kungiyar masu kula da cutar hanta Dr. Mustafa Sabo Umar kenan. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo. A makon da ya gabata ne jihar Kano ta bi sahun sauran jihohi 19 na arewacin Najeriya inda aka fara gudanar da rigakafin cutar kyanda ga yara 'yan ƙasa da shekaru 5 da nufin dakile illar da cutar ke yi ga yara kusan kowace shekara. Ga yadda iyayen yara suka bayyana yadda shirin ya gudana.
Mun sai yau inda na zo tunda dai jiya naji announcement din gaskiya babu wata matsala ga dayar an ce sai tayi wata 9 kun za a mata yanzu watan ta 8 guda dai aka yi wa a ba lalle
ar yanzu suna yawa amsa kuwa suna fada cewar mata su fita su kai yaran su allura in kasa da shekara 5 su kai su allurar rigakafi ta kyanda.
A ajiya ban zo ba yanzu na zo kuma ina zuwa ma ba layi aka yi mana sanarwa na ji ana yi a lungun mu wa mu zo asibitin jayin ana allurar rigakafi shine yanzu na kawo su
shekara ta 4 da wata 5 gaskiya ni dai ban samu layi ban
yaro dai na kawo aka yi mishi ina zuwa kuma yanzu da na zo na aka yi mu.
Ita kuwa Malama Maimuna Ahmad jami'ar lafiya ce a karamar hukumar Birni da Kewaye ta bayyana yadda jama'a ke fitowa domin karɓar rigakafin.
Alhamdulillah mata da yawa sun fito har da iyaye mu zama ba mata kawai ba ita ma da ita da mai gidan da dai ɗayan suke ta tarowa su fita. Muna farawa ƙarfe 8 to kaga kamar ranar farko akalla mun samu wajen mutum 155 muka yi wa nan gurin. Rana na biyu kuma mun samu wajen mutum 173 kuma tunda kaga kamar wancan shekara da ta wuce to an fuskanci wani ƙalubale na kyanda da yawa ta tattaɓa 'ya'yan jama'a.
Malama Maimuna Ahmad jami'an lafiya a ƙaramar hukumar Birni da Kewaye kenan. Bangare daya na tambayi kwamishinan lafiya na jihar Kano Dr. Kabir Getso akan shin ko menene muhimmancin gudanar da wannan rigakafi.
In ka duba maganar Bahaushe da yake cewa rigakafi ya fi magani, ita rigakafi ana yin ta ne domin kare al'umma daga kamuwa da cututtuka. Wannan shine makasudin yin rigakafi kuma aiki na lafiya shi rigakafin nan yafi a ce mutum a jira ya kama rashin lafiya sannan a je ayi magani. Domin ya fi tsada sannan kuma zai wahalar da mutum saboda haka rigakafi yana da muhimmanci kusan shine mataki na farko da ake bi domin kare al'umma. Daga
akwai illa ne idan wasu yara yanzu ba su samu wannan rigakafi ba?
Akwai illa sosai saboda idan ba su samu rigakafi ba za su saurin kamuwa da cututtuka. Idan mutum kuma ya kamu da cutar nan to Allah kadai ya san abin da zai iya faruwa, zai iya rasa rayuwarsa sakamakon cutar nan. In bai rasa rayuwarsa ba zai jikkata ko kuma in ya warke ma ya kasance ya samu wata illa kamar kurumta ko makanta da sauransu.
Ana iya yada cutar kyanda ne?
Cutar kyanda gaskiya cuta ce wato mai illa sosai saboda akwai cututtuka da ake kira cututtukan da ake karewa ta bangaren rigakafi. To idan ka duba waɗannan cututtuka ita kyanda tana ɗaya daga cikin cututtuka masu waɗanda akan iya kare su ta rigakafi wanda suka fi kisa musamman ga ƙananan yara. Saboda haka cuta ce mai illa sosai kuma cuta ce da take yaduwa tsakanin musamman yara din saboda ta fi kama yara musamman 'yan ƙasa da shekara 5. Saboda haka idan wanda ya kamu da wannan cuta ya yi tari ko ya yi atishawa ko yawunsa ko majina ya taɓa wanda yake lafiya na wato akwai yiwuwar ya kamu da wannan cuta in har ba shi da isasshen garkuwa a jikinsa.
Me yasa shi wannan rigakafi ba kwa bi gida-gida kamar yadda ake gudanar da rigakafin cutar shan inna domin ganin kun kai ga yara masu tarin yawa?
To za mu so a yi haka ɗin a bi gida-gida a yi wannan aiki. To amma saboda tsarin yadda aikin yake ya sha bamban da shi na rigakafin shan inna. Saboda rigakafin shan inna ɗigon baki ne ake yi wanda kowa zai iya ko mutum bai je makaranta ba kawai sai abinda ya girma yamanci a koya masa yadda zai ɗiga wannan ɗigo biyun a bakin yaro. Amma wannan ya sha bamban da rigakafin cutar kyanda domin ita wannan rigakafin cutar kyanda ɗin allura ne ake kuma kamar yadda muka sani ba kowa ne zai allura ba. Akwai waɗanda doka ta tanada cewa su ne suka je makaranta suka yi karatu su ne kuma doka ta ba su izinin su yi allura saboda alluran nan tana da haɗari. idan mutum bai karance ta ba kuma bai san yanda za a yi ba idan yayi za a iya samu matsala. Allura ce da ake tsirawa, kaga ba kowa ne zai yi ba, shi yasa ba za mu iya yanta gida-gida ba.
Yawan adadin yara nawa kuka kiyasta za ku yi wa wannan rigakafi?
Na'am, kamar yanda na faɗa, wannan rigakafi za a yi wa yara ne 'yan wata 9 zuwa shekara 5, saboda haka bisa alƙaluman da muke da su da kuma abin da ƙididdiga ta nuna mana, muna tsammanin cewa za a yi wa yara miliyan 2 da misalin 400,000 a faɗin jihar Kano.
Kwamishinan lafiya na jihar Kano Dr. Kabir Getsa kenan. Duka-duka a nan kuma muka zo ƙarshen shirin na wannan makon, don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. Sauraro a nan damu da sa'a cikin shirin na yau, sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya.
Gai da Malam Iro da Tawagashi, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Aƙalla mutane 21 ne suka rasa rayukansu, kana wasu da dama suka samu raunuka daban-daban a kusa da birnin Kano da ke arewacin Najeriya. Wani ɗan ƙunar baƙin wake ne dai ake tuhuma da ɗina bom cikin wani cincirin da mabiya ɗari Shi'a da ke kan hanyarsu daga Kano zuwa Zaria domin taron da suka saba yi na shekara-shekara a Zaria. Sai dai mutum na biyu da ke ɗauke da bom ɗin an samu dafe shi kafin ya tada nasa bom ɗin, wanda kuma yanzu haka yana naina an sa tambayoyi. Jami'an tsaro na musamman a ƙasar Mali sun ce sun kame wasu mutane biyu da ake tuhuma da kai hari a wani hotel a Bamako, babban birnin ƙasar, wanda ya dalilin mutuwar mutane 19. A cikin wata sanarwa da ke ɗauke da sa hannun sojan ƙasar a ranar Juma'a, ya ce an tsare mutane biyu ne a Bamako, kuma yanzu haka ana musu tambayoyi. Sanarwar ta ce za ta ƙara ba da haske kan manufar waɗannan 'yan ta'addan. To sai dai kuma abinda sanarwar haihuwar yau bata baya faɗa ba shi ne yadda ake da tabbacin mutanen biyu na da alaƙa da wannan harin. Ƙungiyoyi biyu ne dai suka yi ƙaurin suna ƙasashen Afirka ta Yamma da suka haɗa da Al-Qaida da Takwaranta. Ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka yi da fifi a kan hanyar abinda ya haifar da cunkoson motoci a birnin Chicago, domin nuna takaicinsu game da harbe wani yaro matashi baƙar fata da ɗan sanda farar fata ya yi a shekarar bara. Ɗan siyasa kuma mai rajin kare haƙƙin bil'adama Jesse Jackson shi ne ke jagorantar wannan zanga-zangar, wanda ake yi daidai da ranar bikin cika ciki ko kuma ranar sayayyan kaya masu arha a nan Amurka.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu, sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, ku huta lahiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.